نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا ومن يمشي أو أن مسلا شيء البركة مسلا شيء واللقى أنا شيء غير البوشي أجهر بوشي أو أن يمشي نرى نر لهدي. Yau goma ga watan Ramadan, hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1433, wanda kuma ya yi daidai da 29 ga watan 7 miladi a 2012. A wannan majalisi mai albarka na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul Nahl, tabanin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu karanta a wannan zama da tambayoyin da za mu amsa kamar haka. Wannan yana cewa shin ya halatta a yi tarawihi bayan an haɗa jam'in magriba da isha'i? Wato yana nufin bayan wata larura da za ta sa a haɗa sallar magrib da isha'i a yi ta a lokacin sallar magriba, wato abinda ake kira jam'u taqdim, saboda ko ruwan sama musamman a yanzu da ake cikin hali na damana. To idan aka yi jam'u taqdim din nan aka haɗa salloli, shin ya halatta a yi tarawihi? Babu wani nassi da ya hana a yi tarawihi ko a yi witiri ko a yi nafila, ba kamar yadda ake cewa ko wasu suke cewa idan an yi jam'in sai dai kowa ya watsi. Na'am, wanda duk yake so sai ya tafi, tunda ba lalle ba ne, ba sharaɗi ba ne cewa duk wani wanda ya zauna gurin a duk wanda ya yi wannan jam'i kuma zai ci gaba da zama. Wasu za su zauna, wasu za su tafi. To dan ba a son a haramta ma masu son su tafi samun jam'in sallar isha'i din, shi yasa aka halatta yin jam'i din. An halatta yin jam'i din ne saboda a samar wa da mutane damar yin sallar jam'i a cikin masallaci tare da jama'a. Wanda shi ne kawai hikimar da ta sa aka yi haka, don ya zama akwai an hore wa, an yi wa mutane sauki, maimakon sai sun tafi gida a sake kirawo su a cikin yanayi na ruwan sama ko cikin yanayi na duhu mai tsanani ko na taɓo mai tsanani ko yanayi na tsoro, da suna cikin dalilan da za su sa a haɗa sallar. To maimakon a ce sai sun tafi sun kuma fitowa cikin irin wannan yanayi, to sai aka ba su damar su haɗa sallah ɗin. To wannan damar da aka ba su su haɗa sallah ɗin kuma ta hana idan wani kuma ya ga cewa zai tsayaye nafila a masallacin bai tsayaye, amma cewa in an haɗa to dole ko an so kowa sai dai ya watsi, kowa ya kama gabansa, wannan babu abin da yake nuna haka. Saboda haka za a iya yin sallar tarawihi ga mai bukata, wanda kuma yake bukatar ya sallale ya tafi ya tashi kenan sai ya tafi. Sannan ya ci gaba da cewa a cikin Alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci cewa idan alkiyama ta tsaya za a niƙe duwatsu. Sannan kuma gashi a cikin suratul Baqara Allah ya ce ku ji tsoron wuta wacce makamashinta su ne mutane da duwatsu. To yana so a yi masa ƙarin bayani, wato abinda yake so ya ce a nan, tunda an ce za a niƙe duwatsu, to ya kuma za a ce a wutar jahannama akwai duwatsu waɗanda za su zama makamashinta? Wa quduha an-nasu wal hijara, kamar akwai tufka da warwara a zahiri. Na san ba yana nufin akwai tufka da warwara ba ne, amma a ƙwaƙwalwarsa yana so ya gane za a haɗa wannan da wannan. To ai ba matsala, tunda ita alkiyama idan ta zo dukkan waɗannan mazahir kauniya, abubuwan da kake gani manya-manya na halittar Allah, Ubangiji duk zai rushe su kamar yadda ka sani yana ta faɗa a cikin Alkur'ani, da ranar da watar da ƙasar da komai. sannan kuma Allah ta'ala ya halicci wasu wanda yake bukata yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu billahi wa al-qahar saboda ita da kasan da saman gaba ɗaya duk canza su za a yi da wasu daban da haka wasu halittun da Allah ta'ala zai yi daban ya kuma sa su zama a su ne makamashin jahannama din dukkan abubuwan da ake bautawa ba Allah ba waɗanda suke duwar wasu misali duwar wasu da gumaka da ake bautawa Allah ta'ala ce zai yi makamashin jahannama da su da kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ga kowannen su maduwar wasu ne da aka sassaka aka mai da su bitin bitimi ana bautar su Allah ce to zai mayar da su su zama makamashin wuta saboda haka Allah yana iya halitta duwar wasu da yake dama ya ainihin zuba su a cikin wuta don su zama makamashin nata ba wai lalle waɗancan da aka nike ba ne za a sake dawowa da su wannan yake cewa hadisin da yake magana akan idan mutum ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai gan shi a zahiri kuma waɗanne mataki ne mutum zai bi ya yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wataƙila dai wannan ita ce tambayar waɗanne mataki za ka bi matakin da za ka bi shi ne ka zama mutumin kirki mai son sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mai aiki da ita mai kokarin saninta da rike ta da yada ta to ya zama na ka samu cikakkiyar soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hakika a zuciyarka kuma kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakinka yana aikace a cikin harkokinka da sha'aninka na rayuwa kana halarto manzo sallallahu alaihi wasallam to da abinda ka cika ambatan shi to babu shakka zai zauna a ranka a zuciyarka kuma irin wannan ne sai ka ga har mafarkinsa kana yi amma abinda mutum bai sa shi a ransa ba baya gabansa sai ba lalle ne ya mafarkinsa ba saboda haka na ce wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wato rike ta da makalkale mata wanda shi zai sa kai dace ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mafarki din la iyaka dai ka sani shine ganin annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki ba wai yana nufin kowane ne ka gani a mafarki yace maka manzo Allah ne shi ba kuma ya zama haka din ne a'a dole sai ya zama a bisa sura da kamanni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta aka ambata a cikin littafan sunna littafan shama'il an fadi sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake to dole ne sai ka ganshi da waɗannan sifofi in ka ganshi da sifofin da suke aka sun wannan to wani abu ka gani daban ko da ya ce da kai manzo Allah ne ba shi bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga dai ba bakar fata bane to in ka ga wani baki tittirna ya ce maka ni ne manzo Allah to a kai na manzo Allah ba haka yake ba rab'atun ne fi tul aka tsake ne ba zungurere ba ba kuma dan da kurkushi ba to sai kaga wani zankale da mutum sai yace shine manzo Allah to kaga nan ba haka sifar manzo Allah take ba ko kaga wani dan da kurkushi yace shine manzo Allah to dole ne sai ka ga shi da sifar sa da aka ambata din nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya iya yin kama da ni ashe kaga zai iya yin kama da wani yayi kama da ni ko da kai ko da wani yayi ƙaryar cewa shi manzo Allah amma ba zai iya yin kama da manzo Allah ba wannan shine abin da ake nufi shi yasa in ka ga manzo Allah sai ka gan shi a surar da yake wato a sifofin sa da aka ambata kaga ashe wannan yana buƙatar ka san sifofin manzo Allah din kansa in har kana so ka tabbatar da abin da ka gani manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan yace wanne ne yafi falala da rama azumin mace mai shayarwa ko ciki da ciyarwa wato ta ciyar ko ta rama azumi wato mace mai shayarwa ko wato ba za ta ba take da ciki malamai magabata sun yi sabani tun daga cikin cikin sahabbai ma har zuwa tabi'ai har zuwa waɗanda suka biyo bayan su cewa matar da take mai ciki ko mai shayarwa idan ta sha azumi me za ta yi, wasu suna ganin karama, wasu suna ganin saciyar, wato wasu suna riskar da ita da mara lafiya, mara lafiya kuma cewa aka yi rama, domin kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, ce rama. Wasu kuma suna riskar da ita ga wanda yake mara lafiyar da ba a tsammanin zai warke, ko kuma yana da wato ya girman da ba zai iya azumi ba. Wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, to wasu suna sa ta a farkon ayar, wasu suna sa ta a ƙarshen ayar. Saboda kowanne ga abin da ya fahimta. Da haka ni a irin wannan fatawar Ishaq ibn Rahuya, Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali, wanda aka fi sani da Ishaq ibn Rahuya, da yake cewa kowanne tai yayi, kowanne tai yayi, idan ramawa tai shi kenan, idan kuma ciyarwa tai shi kenan. Saboda kowace magana daga cikin maganganun nan an samu manya daga cikin sahabbai da tabi'ai da suka faɗe ta. Saboda haka kaga ashe kowanne yana da tushi, musamman tunda ba a samu wani nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya zo ya raba gardama. Da yau an samu wani nassi karara na hadisi marfu'i da ya ce ga abinda za ta yi, to shi kenan ba za a waiwayi kuma maganar wani ba, sai a koma kan wannan hadisin. To amma tunda ba a samu ba, kaga majali ne na ijtihadi. Shi Ishaq ibn Rahuya yana ganin kowanne ɗaya daga nan daga cikin waɗannan abubuwa ta yi, to shi kenan ya yi, maimakon a tsananta mata a ce sai ta bi ra'ayi ɗaya daga cikin ra'ayoyin nan guda biyu. Wannan shi na fi yarda da shi cikin maganganun da aka yi, kowanne daga ciki ta yi ya yi. In ramawa ta yi saboda ba ta da abin da za ta ciyar, shi kenan. In kuma ciyarwa ta yi saboda tana da abin da za ta ciyar ɗin, ba sai ta rama ba. To amma magana da ta fi mai rauni ita ce mai cewa ta haɗa biyu, ta ciyar ta kuma rama. Ba a haɗa albadal wal mubdal min, abinda aka kawo a makwafin wani kuma a haɗa shi da asalin, a ce duka an ya zama ukuba, ya zama kamar horo, kamar laifi ta yi, wanda kuma ba wai laifi ta yi ba, dama ce aka ba shi. To wanda aka ba shi dama kuma ba daidai ba ne a yi masa wata ukuba ko a yi masa wani horo daga baya. Saboda haka a ce sai ta haɗa ramuwa da ciyarwa, wannan kamar ukuba ne ake yi mata. Sai wannan da yake cewa yana so a gaya masa a tafsirin da suke ambaton kalmomi, wato tafsirin alqur'ani da ake ambaton kalmomi kadai ana fassara su. To yawanci irin tafsirai muktasarai din nan haka zaka samu. Akwai gharibul qur'an na Abu Ubaid, akwai gharibul qur'an na Ibn Qutayba, akwai gharib al-Qur'an na Muhammad Husain Makhluf, kalimat al-Qur'an, akwai yawa. Sannan tambayar sa ta biyu yake cewa a gaya masa littafalluga waɗanda suke magana akan juzur na kalma, wato asalin kalma da inda ta samo asali da kuma ma'anarta. A littafin da ya fi fice a nan, littafi ne guda ɗaya shi ya fi kowanne fice, shine maqayisul lughal arabiyya na Ibn Faris. Wannan shine littafin da ya fi fice wajen fadar asalin kowace kalma da kuma wato ma'anonin da take nunawa. Saboda haka yawanci duk waɗanda suke magana akan wannan ɓangaren za ka ga cewa wannan littafin suke komawa gare shi. Wannan su ne tambayoyin da za mu ansa. Da fata abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Bismillah malam Abu Bakar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم
Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qad makara allazina min qablihim, hakika waɗanda suka gabace su sun kulla makirci, fa atallahu bunyanahum min alqawaid, sai ubangiji ya zo wa ginin su daga tushen sa, wato ya tumfike ginin su daga tushen sa, fa kharra alaihim as-saqafu min fawqihim, rufin ya rufto musu daga saman su, wa atahum al-azab min haythu la yash'urun, kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa zata, ta inda basu sani ba. Thumma yawm al-qiyamati yukhzihim, sannan ranar gobe kiyama zai kunyata su, wa yaqulu, kuma yace aina shuraka'i alladhina kuntum tushaquna fihim, ina ababan tarayya ta wanda kuke rigima akan su. Qala alladhina utul ilma, sai wadanda Allah ya bawa, sai wadanda aka ba su ilimi su ce, innal khizya yawma wasu'a 'alal kafirin, lalle tozarta da wulakanci da mummunan karshe a yau ya tabbata ga kafirai. Ajiya ayar da muka kwana a kanta ta ce ayar da take magana da irin makirci da kafirai suka riƙa yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ya zo musu da gaskiya, yayin da yake karanta musu alkur'ani ta hanyar kokarin su bata alkur'ani din ga waɗanda suke baki ko waɗanda ba su san shi ba ko wanda ba su taɓa jin shi ba, su ce asatirul awwalina ne, cewa tatsuniyoyin mutanen farko ne, don haka kar ku tsaya ku saurari abin da yake faɗa tatsuniya ce, in labarurruka ne a cikinmu akwai waɗanda suke da labarurrukan da suka fi nashi daɗi, suka fi nashi zaƙi, don haka ku daina saurarensa. Wannan makirci ne suka riƙa yi. Allah ta'ala ya ce to ƙarshe sakamakon wannan makirci nasu, za su zo ranar gobe kiyama suna dafan laifuffukansu, ba nasu kaɗai ba, har da ma laifuffukan mutanen da suka riƙa ɓatarwa ba bisa ilimi ba. Da muka yi magana a kan wannan gaɓar na dukkan wani wanda zai riƙa kiran mutane zuwa gaɓar na, ko ya riƙa ɗaurewa ƙarya gindi, ko ya riƙa assasa wani abu wanda yake na ɓarna ne, da muka ce wannan zai ci gaba da ɗaukan, zai ci gaba da samun kamashin abin da ya yi har alƙiyama ta tashi. Wanda aka sun wannan kuma shi ne mutumin da ya assasa shiriya, ya kira mutane zuwa ga gaskiya, suka karɓi gaskiya, ya nuna musu gaskiya, suka yi ita, suka yi aiki da ita, ya karantar da su. To shi ma wannan zai ci gaba da samun kamashin duk wani wanda ya bi wannan gaskiyar har tashin alƙiyama. Kuma ranar gobe ƙiyama Allah ta'ala zai ninninka masa sakamakonsa. Saboda haka kun ga a kaso na farko ba kamar Iblis sai mabiyansa shugabannin bata. Iblis dukkan wani wanda ya ɓace a duniya, duk wata azabar da za a yi masa a lahira sai an fara yi wa Iblis sannan a yi masa. A kaso na biyu kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, babu wani wanda zai shiryu a doron ƙasa face Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana da kamasho a cikin shiryarsa. Saboda haka yana da kamasho na ladan da za a bashi, don haka duk wata ni'imar da za a bawa dan aljanna sai an bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna kafin shi ya samu. Dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai al'ummar sa kadai ba, duka ma al'ummar duniya, wato tun daga farkon zuriyar Adam har zuwa tashin kiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kamasho daga irin abin da za su aikata na ayyukan nada, yana da kamasho. Saboda shi sayyidu waladi Adam shi ne shugaba ɗin gaba ɗaya, shi ne sayyidu waladi Adam, kamar yake ta ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, ni ne shugaban ƴaƴan Annabi Adam, ba da fariya ba, ba fariya ce ta sarki faɗa ba, haka abin yake, haka gaskiyar take. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama an rubuta shi a matsayin annabi tun lokacin ba a hurawa annabi Adam ransa ba, kamar yadda yake cewa kuntu nabiyan wa adamu bainal jasadi war ruh, na kasance ko kutibtu nabiyan an rubuta ni a matsayin annabi, wa adamu bainar ruhi wal bainal jasadi war ruh, a lokacin annabi Adam yana tsakanin gangar jiki da ruhi, wato an gama gina gangar jikinsa ba a hura masa ruhinsa ba, to a wannan lokacin ne aka rubuta ni a matsayin annabi. saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan matsayi tun a wancan lokaci. To haka kuma wato duk har zuwa kan al'ummarsa da ya zo mata da wannan shiriya, ya zo mata da rahama, kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya ce ana rahmatun muhdat, ni rahama ce da Allah ta'ala ya yi kyautar ta zuwa ga duniya duka. Saboda haka duk wani wanda yake ya dosani wani abu na hasken shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kamasho akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rujihtu bil umma farajahtuha wa rujiha Abu Bakar bil umma farajahaha thumma rujiha Umar bil ummati farajahaha. An auna ni, an sa ni a sikeli, aka sa al'umma ta duka a sikeli sai na rinjaye ta, aka sa Abu Bakar sannan aka sa al'umma shi ma sai rinjaye, sannan aka sa Umar shi ma sai rinjaye. Waɗannan biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai babu kamar su, bayan annabawa da manzanni babu kuma kamar Abu Bakar da Umar a cikin wannan al'umma, babu kamar su, kuma babu wanda ya taimaka wa musulunci irin taimakon da suka bayar. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya bada taimako mai tsoka fiye da wanda Umar ya bayar, saboda haka ya zama shine na biyu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma, ya zama shine na biyu, sannan Umar ya zama shine na uku. Falalarsu da matsayin su a cikin al'umma sananne ne, abu ne sananne da babu mai inkarinsa sai wanda yake da wato duhu a cikin zuciyarsa. Amma duk wanda Allah ya sa masa hasken musulunci ya san cewa waɗannan mutane kusan su ne suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam taimakon da ba wani wanda ya bada irin nasu. Duk sahabban annabi sun taimake shi, amma waɗannan su ne a kan gaba, shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su kulhula ko a yaƙin Uhud, lokacin da aka yi abin da Bahaushe yake cewa kare jini biri jini, lokacin da Abu Sufyan ya hau dutse yake cewa afikum rasulullah, yake ihu yana kiran musulmi cewa manzo Allah yana nan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wanda ya ansa masa, ya ce afikum rasulullah, ya ji shiru afwan, ya ce afikum muhammadun, tunda lokacin bai yi imani ba, ce afikum muhammadun, a cikinku akwai muhammad, ya ji shiru, ce afikum ibnu abi quhafa, a cikinku akwai dan abu quhafa, yana nufin Abubakar, ya ji shiru, afikum ibnu al-khattab, da ya ji shiru, annabi ya ce kada ansa masa. Sai ya ce amma ha'ula'i faqad kafaytumuhum, sai ya ce wa 'yan uwansa to kun gama da waɗannan, tunda an gama da waɗannan shikenan an gama da musulunci, tunda ya shi ya san irin kokarin da waɗannan mutane suke. Da ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Abubakar sai ya kira Umar, da ya ji shiru sai ya ce an gama da waɗannan shikenan kun gama da su. Shine sayyidina Umar ya kasa hakuri, yace innal ladina zakarta la ahya, waɗannan da ka faɗa duka suna nan dare sai ka mutu. To a shahid anan shine yadda shi kansa Abu Sufyan a lokacin su waɗannan kawai ya faɗa, tare da cewa akwai sahabbai da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa a lokacin, amma shi kansa ya san cewa waɗannan su suke ba da gudunmawa mai tsoka fiye da ta kowa ga tafiyar musulunci, shi yasa sai ta kaita a kansu. Shi yasa lokacin da aka kawo gawar sayyidina Umar aka lulluɓe ta cikin likkafani, sayyidina Ali yake cewa babu wani da nake fatan in sadu da Allah da irin aikinsa kamar mutumin nan cikin likkafani, yana nufin sayyidina Umar. ما من احد احب الي ان القى الله بعمله من هذا المسجع, شباب متمن da nake sha'awar in hadu da Allah ta'ala da aiki irin nashi kamar mutumin nan da yake cikin littafin sa, yake cewa wa inni la arju an yahshurahu Allah ma'a sahibaihi, ina fatan Allah ta'ala ya hada shi tare da abokansa biyu, yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar. Yace fa inni kathiran ma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر. شيء سبب له ناشاج من الله صلى الله عليه وسلم ينا بني ولا بني. Sai ce mun fita tare da Abu Bakar da Umar, mun dawo tare da Abu Bakar da Umar, mun tsaya tare da Abu Bakar da Umar, mun zauna tare, ko me zai faɗa? Sai ce tare da Abu Bakar da Umar. To wannan yana nuna maka irin matsayin da suka samu. To shi yasa suka biyo bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan awo da aka yi. Kaurata su ma suna da kamashi da za a ci gaba da rubuta musu na wannan al'umma. To haka nan duk wani wanda ya yi yunkuri ya yi fafutuka wajen ya ga cewa gaskiya ta samu gindin zama ta kafu ta yi ƙarfi a doron ƙasa, to duk mutumin da ya haskaka da wannan gaskiya, da hasken wannan gaskiya, to yana da ladansa har zuwa tashin kiyama. Allah ta'ala ya kirawo abinda Qurayshawa suka yi makirci, tunda abinda suke faɗa ɗin nan na cewa asatirul awwalin wa idza qila lahum maza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin, wannan magana suna faɗe ta ne a sunan nasiha, wato a kamanni na nasiha, kamar masu maka nasiha, masu sarka da alheri. Don haka da an tambaye su me aka saukar, me ubangijin ku ya saukar, ita su ne mutanen farko ne, ma'ana kakka sha wahala, kakka ɓata lokacinka, kaga a matsayin masu nasiha, wannan shi ne makirci. Dama shi makirci ai shi ne mutum ya fito maka da sunan shi mai sarka ne a ƙarƙashin ƙasa, kuma yana maka ƙulle-ƙulle, yana tufka maka tsiya, wannan shi ne ai makirci. To kaga da wasu ran masu mai nasiha suke fitowa, ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin, to shi ne Allah ta'ala yake tuna musu wannan makircin nasu ba inda zai je. Waɗanda suka gabace su sun yi makirci amma ba inda suka je, Allah ta'ala ya yi maganinsu, ya tumɓuke su, ya gama da makircinsu. Idan suna jin makirci ne, to akwai wanda suka fi su makirci. Allah ta'ala yana faɗa game da mutanen Annabi Salih, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun, wanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in wa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وبنجي نجي قبل متانا النبي صالح ومكروا مكرا سكي ما كنتي سك كل ما كنتي إيا كر ما كنتي ومكرنا مكرا مما مكي كل ما إيا كر ما كنتي وهم لا يشعرون بالسليبة سنة تنشوا سك إسكي بس تنشوا الله يرجع سبيعة فهم إسكي. Allah ce duba ka ga yaya ƙarshen al'amarin makircin su ya kasance. Anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in, mun yi kace-kace da su da mutanen su gaba daya. Wa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu, ga gidan dajin su nan ba kowa sun zama kufai saboda zaluncin da suka yi. Inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun, a cikin wannan aiki da Ubangiji akwai aya kuma ga mutanen da suke da ilimi, suka san abin da suke yi. Wa qad makaru makrahum wa 'inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhum jibal, Allah ce sun yi makirci amma makircin suna gurin Ubangiji, ko da makircin da za su yi don girman shi ruwa kuma za su iya gushewa ba inda makircin su zai ce. Haka Allah ya faɗi makircin annabi, mutane annabi Nuh, wa makaru makaran kubbara, haka Ubangiji ya ce suka yi makirci na gaske ba kankani ba, amma da ƙarshe Allah ta'ala ya yi da su, ya rutsar da su, ya halaka su kamar ba a yi su ba. To haka nan wanda suke maka makirci su sani cewa makircin su ba inda zai je, ba kuma za su iya ganin ƙarshen wannan da'awar ba, wannan da'awar ta fara kenan, kuma sai inda Allah ta'ala ya zo ta tike. To wai zai mukuru bikan ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ubangiji yake cewa qad makara alladhina min qablihim, haqiqa wadanda suka gabace su sun yi makirci, sun kulla makirci, fa atallahu bunyanahum min alqawa'id, sai Allah ta'ala ya zo wa ginin su ta tushensa daga harsashinsa, wato ya babbake ginin nasu tun daga harsashi, ginin makircin nasu aka babbage shi tun daga ƙarshen kasansa. Fa karra alaihim as-saqafu min fawqihim, rufi ya rubto musu daga saman. Wato anan Ubangiji Ta'ala yana ishara zuwa ga abinda suke ji da shi na mana'a, wato su mutane ne da ba wanda ya isa ya taba su, su mutane ne da suke da izza, su mutane ne da suke da wadata, su mutane ne da suke da mulki, su mutane ne da duk duniya suke ganin kimar su, saboda haka babu wanda ya isa ya taba su. Dan haka za su yi abinda duk za su yi. Allah Ta'ala ya nuna musu cewa wannan abinda suke ji na izza din da abinda suke gani na mana'a, na cewa su ba mai iya taba su, ko yawan su, ko mulkin su, ko dukiyar su, Allah Ta'ala zai yi rugurugu da wannan, domin waɗanda suka gabace su su ma haka Allah Ta'ala ya yi musu. Fa atallahu bunyanahum min alqawa'id, bunyan ana nufin abinda suke ji da shi na izza, abinda suke ji da shi na mulki, abinda suke ji da shi na ƙarfi, abinda suke ji da shi na yawa. Fa atallahu bunyanahum, shi ne aka yi tashbihin sa da bunyan, da gini wanda ya kama ƙasa yake kan harsashi mai ƙarfi, yake kan shikashikai masu ƙarfi. Sai Ubangiji ya tumɓuke shikashikan daga ƙasa. To duk abinda aka ce wasu wani shishike ne ya riƙe shi, da zarar aka ɗauke shishike shike ne zai je ƙasa. To sai Ubangiji ya tumɓuke shishiken daga ƙasa. Fa karra alaihim as-saqafu min fawqihim, rubin da suke ciki sai ya rubto musu. Allah sai ya ce min fawqihim, dan ya nuna cewa suna cikin gurin ƙarƙashin rufin suke. Dan saboda ka'idar larabci, idan aka ce fa atallahu bunyanahum min alqawa'id fa qarra alaihim as-saqafu, ce fa qarra alaihim as-saqafu zai yi ba sa gurin, amma kasancewar nasu ne a iya cewa qarra alaihim bunyan, ana nufin ya rushe ginin sa, ya rushe saboda shi mallaka. Amma kalmar min fawqihim ta kore dukkan wannan shakku din na cewa ko ba sa gurin, a suna gurin, shi rufin kuma yana saman su, saboda haka rufin ya rufto a kan su. Wannan yana nufin halakarwa ta gaba daya, a tumɓuke su gaba daya. Sannan wa atahumul azabu min haythu la yash'urun, sannan azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani, ta inda ba sa zato, ta inda ba su sani ba. Wanda ishara ce zuwa ga cewa Allah ya yi musu kamun bazata. Kamun bazata ya fi gigitawa, ya fi wato kasancewa akwai wani abu da zai zo ya same ka. To in ya zo ba zai gigita ka ba, kamar a ce ba ka da tsammani. In mutum ba shi da tsammani, to ƙarewar rikicewa ke. Saboda haka azabar da ta zo musu sai ta zo musu ta inda ba sa tsammanin za ta zo musu. To wannan ya fi komai rikicewa, kamar yadda Allah ke cewa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha nas hatta falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu aqadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Lamma nasu ma zukkiru bihi, yayin da suka manta wa'azin da ake ta yi musu, fatahna alaihim abwaba kulli shay, sai muka bude musu kofofin komai, wato duk abin da suka ce suna su sai su samu. Sai suke ganin to ai shikenan komai ya zan ya daidaita, komai zanzan babu matsala, duk abin da suka dinfafa sai su da sun samu. Shine fatahna lahu alaihi abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu, sai da suka shiga farin ciki da yanayin da suka samu kansu a ciki. Akhadnahum baghtatan, sai muka kama su baghtatan fa idza hum mublisun, sai ga su a firgice a razane. To wannan ya fi komai wato ciwo, Ubangiji Ta'ala ya zo wa mutum ta inda yake tsammanin zai samu aminci, inda yake tsammanin zai samu amana. Fa utu min ma'amanihi, ta inda suke tsammanin za su samu aman. Wannan ita ce wato ƙarshe wajen kaiwa matuƙa da azabtarwa. Da Ubangiji Ta'ala ya ce fa atallahu bunyanahum min alqawa'id, kalmar ata anan atallahu ba na da cikin ayoyin sifat, dan kada wani yazo ya ce to ya akai tawili, saboda abinda yake abinda abinda malamai suke cewa al-mutabalil min as-siyam, daga karantawa ai kai ma ka san ba wai Allah ne ya fito ta kasa da zafin sa ba, ya biyo ta rariya ko rani ya shiga ta karkashin fulolin da aka yi ko gidarkar da aka kai ma ba za ka kawo wannan a ranka ba. Fa ata Allahu bunyanahum, kamar ka ce na kullo masa ta inda ba a sani, kullowa ba lallai ne ka kudo da gangan jikinka ba, a yana kullen-kullensa sai kawai ya gano abinda ba shi ke tsammani ba. To wani uslubi ne na larabci wanda siyaki ne da yake nuna abu daya baya nuna wasu abubuwa daban-daban, kamar yadda Allah ke cewa atahumullahu min haythu lam yahtasibu, yahudu yahudu badal nadir, sai Allah ya zo musu ta inda ba sa tsammani. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, shine ma'anar atahumullahu min haythu lam yahtasibu, Allah ya jefa qoro a cikin zukatansu. Yuqribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar, suka rika rusa hannunsu da kansu, suka rika rusa gidajensu da hannayensu da hannayen mu'minai. Saboda haka wannan ba ta daga cikin ayatu sifat, bare a ce ata atallahu anan an yi tawilinta, ahlu sunna ba ta tawili, shi yasa Ibn Jarir al-Tabari shaykhul mufassirina shugaba na masu tafsiri na ahlu sunna yace wannan shine ma'anar aya, amma inda Allah ya tabbatar wa da kansa al-itiyan wato zuwa ko al-maji, to wannan ahlu sunna suna fassara wannan yadda yake ba tare da tawili. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك, كذا أو يأتي ربك وأن زواني وأن الله تعالى يسب فانت دشي كما شيء بر وكان ثني إرم وأن زواني وجاء ربك والملك صفا صفا فراك وأن لا أخسر شيئا لإيكي باتالة تاويلي, أما وأن فأتى الله بنيانه من القواعد usulubi ne na larabci da aka sani, ce a utiya fulani, ana nufin an kullo masa ta inda baya mutum, ba wai sai ya ga gangan jikin mutum ba, ba sai ya ga mutum, a'a kawai dai ya ga wani abin da ba shi yake tsammani ba ya faru kwatsam, wannan shine abin da larabawa suke nufi da wannan. Allah ce sun bayo mal qiyamati yukhzihim, sannan ranar gobe kiyama yukhzihim, ubangiji zai tozarta su, zai kunyata su, zai fallasa su, ya tona asirinsu, a nan suna kulle-kulle suna makirce-makirce, ranar gobe kiyama ubangiji zai tona asirinsu, yau matublar sara'in, ranar da ake tona asiri, a ranar Allah zai kunyata su ta hanyar su samu kansu tsundum a cikin wutar jahannama, babu kunyar da ta kai wannan. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من نصير, يا ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta to ka gama kunyata shi, ka gama gulaƙanta shi, saboda haka babu kunya da tafi wannan a ranar ubangiji, bayan sun samu jin kunya a nan da mun fi duniya khizyun, saboda abinda suke ta kullakullan bai nasara ba, abinda ba sa so su ga yayi karfi ya kafu ya tankama ya yadu, kuma yazo yayi karfin ya kafu ya tankama ya yadu, suka ji kunya, to bayan wannan kunya da suka ji a duniya, yaumul qiyamati ranar gobe kiyama za a saki kunya ta su, aka gabatar da yaumul qiyamati din wanda shine zab, summa yaumul qiyamati yukhzihim, ba a ce summa yukhzihim yaumul qiyamati ba, aka gabatar da zarf din saboda kasancewa wannan kunya ce da ba ta da ƙarshe, tunda abinda aka ce a ranar alkiyama za a yi musu, to kaga babu ranar yankewa kenan, ba zai yanke ba, to kasancewar kunya ce ba irin ta duniya ba, wacce za a ce shikenan in sun mutu shikenan ai magana ta mutu, a wannan kunya ce da ba za ta yanke ba. To haka Allah ta'ala yake yi wa waɗanda suka yi masa laifi a ranar gobe kiyama, ya ga dama ya sisinta wasu, daga dama kuma ya kunyata su, ko da a cikin ashabul ma'asi akwai waɗanda za a kunyata, akwai kuma waɗanda za a sitirta. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cikin sahihaini hadisi Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kulli ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسقه بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان لا نقوبك يا ما ذا أكفى ودكا ونما يودني توترسع عديد وامسا أربطا أرو أرو يدو قوة ذي لتغني شي ونن شيني يودر الوان الأموان أرو أرو قوة ذي قيش أمت أي ما يودني idan a duniya ba a san haka ba ko ku a wasu ne suka sani wasu ba su sani ba to ranar gobe kiyama kowa sai ya san mai yobe kaga babu tonan asiri ya kai wannan babu tonan asiri da ya kai wannan ashe kaga yaudara ba karamin laifi bane yaudara wani abu ne yake da muni kwarai da gaske ta yadda har ubangiji zai tozarta mai yaudara a ranar gobe kiyama Allah ya sitirta bayansa duk da za su yi masa laifi a duniya ya sitirta su a lahira ma zai sitirta su shi ne ma'anar wa man satara mu'minan satarahu Allah yawmal qiyama wanda ya sitirce mumini shi ma Allah zai sitirta shi a ranar gobe kiyama wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa za a kirawo bawa ubangiji zai kirawo shi ya yi magana da shi kai tsaye laisa bainahu wa bainahu turjuman ba wani dan tafinta tsakanin su ce a tazkuru zanba kaza kai na tambaye sa kana tuna laifi kaza da kai lokaci kaza a guri kaza a rana kaza kana tuna laifi kaza ka gaya masa lokacin bai sai ce a daga shi sai ubangiji ba magana tonan sibili ana daga shi sai ubangiji sai ya tabbata cewa ya gama halaka tunda gashi an faɗi laifuffukan da ya tabbata yayi kuma yayi ikirari yayi itirafi yayi shikenan kawai jira yake yaje an ce quduhu fa gulluhu thumma jahima salluhu sai yace sai Allah ta'ala yace kama kasartuka fi dunya faqad ghafartu laka kamar da a duniya kai ba wanda ya san ni na san kai na sitirta ka to yanzu ma na yafi maka je ka lalle Allah ghafurur rahim to babu wanda ya kai ubangiji rahama da tausayi ga bayansa lallahu arhamu bi ibadihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai ubangiji tausayin bayansa ka duba dai masu cewa Allah yana da da kalmar da ubangiji ce ta kare samawati ta tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda ad'u lir-rahman walada kalmar da suka faɗa ta kusa ta sar sama ta tsagi kada samawati ta tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard kasa ta tsagi wa takhirru al-jibalu hadda duwar watsi su rugurguje saboda sun ce Allah yana da da kalma ce Allah ta kaburat kalimatan takhruju min afwahihi kalma ce babba amma ka duba yadda ubangiji yake lallashin masu wannan afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ba za su tuba ga Allah ba za su nemi gafara sa wato da za su tuba su ce sun bai sun nemi gafara Allah shikenan an gafara babu wanda yake da irin wannan rahama sai ubangiji abinda za a yi maka wani bai tafi kara kai ya muka ce wannan abin wallahi ba zan manta da shi ba ba zan taɓa manta da wannan abin da kai mun ba amma ubangiji lallashi yake yi a tuba ya karba Allah ta'ala ce thumma yawmal qiyamati yukhzihim yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushaquna fihi yace ina shuraka'i ina ababan tarayyar nawa kaga ubangiji sai ya jingina shuraka din ma zuwa gare shi dan kare wajen kunya kenan ku yi ido hudu da wanda kake zagi gashi ga ka sai kira kansa da abin da kake kira masa kake ga mu ta san kare wajen kunya kenan baka taba sanin ya wanda za ka kasance ba ba kana ce mun ka sono ba to ga ka sono yau ka gani to sai sun gina abun zuwa gare shi dan a ƙara shirgita su aina shuraka ya iya alladhina kuntum tushaquna fihi ina ababan tarayyar da kuke rigima da kuke rigima da annabawa kuke rigima da manzanni kuke rigima da masu da'awa masu kira zuwa ga Allah a kansu kan ku ku yadda ba dole sai an yi wa Allah shirka to ina shi yadda Allah ya yi mana shuruhum jami'an sun mana kulu aina shurakaiya alladhina kuntum taz'umun ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لوكة أقوي باكين مغنك الله بيقول أولى باكين با سيأت خالك أليا والله ربنا ما كنا مشركين والله موفو ألا بابا شركا التي انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لبين سكي وكنس أليا abinda suke kirkira suke kaga suke ta fada na karerai yanzu ne ma sun rasa duk abubuwan da suke ta gaya wa kansu cewa za a yi za a yi za a yi za a samu ta hanyar da suke bi ba daidai ba yau gashi babu komai to shine anan ubangiji in ya tsitsi Yesu ya ce ayya shuraka'i alladhina kuntum tushaquna fihi ina suke su zo su taimake ku yadda Allah ya ce yawma tubla sara'ir فما له من قوة ولا ناصر أنا ربا ما كان الكريم شيء ده باي الكريم ده زي ما كان كذا كم غير بيتي ما كان وما للظالمين من أنصار دك وقت الناس كي زالين في باس ده بندرس كذا كذا أيام مسجد من كوبين جي هارس كاريز تو ألوك تباس ده أبين ده ناس يجيو كوبين جي سيسي شلو سبولة كوينيا kariya ta kare to sai wadanda suke malamai alladhina utul ilma wadanda suke malamai Allah dan ya kara nuna matsayin su ya kara nuna darajar su a can a gaban su nan anan kuna cin kuna ci musu mutunci kuna ga musu bakaken maganganu kuna kiran su da sunaye dan izgili kai ustaz kai kaza kaza to a lokacin kuma sai ubangiji ya nuna matsayin su sun kasa magana amma ga malamai nan za su yi magana qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafir al-khizya wulaqanci da mummunan sakamako a yau yau ya tabbata ga kafirai a lokacin ba wanda ya isa ya daga kara ko ya ce kanzil a gaban ubangiji a lokacin za su faɗa musu gaskiya babu maganar kuma wani makirci a nan duniya ne za su faɗi gaskiya a sako su gaba a jake su a zage su a kashe su ma amma a can rana ce da babu wanda zai iya motsi limanil mulkul yau lillahi wahid qahhar Allah shi kadai ke da mulki a ranar shi ne kadai ke da cikakken mulki babu wani wanda zai iya motsi saboda haka a lokacin za su faɗa su more innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin allati allazina tatawaffahum al-mala'ikatu
allazina tatawaffahum al-mala'ikatu zalimi anfusihim fa alqaw as-salama ma kunna فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين
الله تعالى يأتي الذين تتوفاهم الملائكة وأن اسم الموصول من صفة تواتن تند الله تعالى يأتي إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون aya da ta gama muka gama fassara tana magana ranar kiyama yanzu an dawo da su baya kaɗan lokacin da za a karbi ransu ba wai al-qiyamah bane ba wai malaman ne suka ci gaba da bayani ba a malamai sun gama maganar su innal khizya al-yawma su'al al-kafirin sun gama alladhina tatawaffahumul mala'ika alqur'ani ne yake mai da su baya kadan dan su san meye ya faru a baya alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim sune wadanda mala'iku suke karban rayukan su suna masu zaluntar kansu fa alqaw salama nan da nan sai su saduda su mi kauya suna masu cewa ma kunna na'malu min su ba mu kasance muna mummunan aiki ba bala a kuna yi inna allaha alimun bima kuntum ta'malu lalle allah masani ne da abin da ku kasance kuna aikatawa fadkhulu abwaaba jahannama dan haka ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu zama a cikin ta har abada falabisa mathwal mutakabbirin tir da makomar masu girman kai ba sun yi wa Allah girman kai ba to ga yadda karshen su zai kasance lokacin da suka zo mutuwa suna masu zaluntar kansu a lokacin mala'iku za su zo tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusuhum mala'iku su karbar suna masu zaluntar kansu kuma mala'ikun az zo musu da zafi kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jabir za su zo dilazun shidadi sudul wujuhi fuskar su baƙaƙin dilazun shidadi masu kausan hali ne sannan kuma masu ƙarfafa ne za su zo yadribuna wujuhahum wa adbarahum lokacin karɓar nan ana dukan fuskar su ana dukan bayan ana gaya musu kalma mai kaushi akhrijoo anfusakum ku fito da rayukanku al-yawma tujzawna 'adhab al-hun bima kuntum tastakbiruna 'ala Allahi bighayri al-haqq wa kuntum taquluna 'ala Allahi bighayri al-haqq wa kuntum tastakbirun ku fito da rayukanku a yau za ku ga azaba taulaganci tun daga lokacin karɓar rai haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa kafiri lokacin da aka zo karɓar ransa mala'iku ne za a aiko sudul wujuhi gilazul shidat su zo su zauna maddal basari iya ganinsa yana hango su ga su nan baƙaƙi ƙarfafa masu ban tsoro mala'ikan mutuwa ya zo tsaya daidai kansa to a wannan lokacin ne za a ce fito da ranka ana dukansa ana fito da ranka to a wannan lokacin ne fa alqaw salama ma'ana azharu al-islam sai su mi kauya sai su saduda da can sun ki saduda ga Allah a lokacin ne sai su saduda sai su mi kauya ga Allah lokacin da mi kauya ba za ta amfane su ba har ma suna cewa ma kunna na'malu min su ba ma mummunan aiki mu fa ba mu taba yin wani mummunan aiki ba ko dai ƙarya suke ko ku a sun suna tazzatar abin da suke dalili saboda ka sadaya mala'iku kuma kun ga mala'iku kalewa za su yi mala'ikun nan sasu akai umarni ne kawai aka ba su sun saboda haka ba maganar wai ka gaya musu ba wai sun zo bincike ba ne suna so su san hakikanin ne ba wai abin nan investigation ba ko interrogation ne ake yi ana so a ji bayanai kai kuma ka faɗi bayani shikenan an ka samu hutawa a'a yanzu ba bayani ake so a ji daga bakin su ba an aiko su ne kawai su jirge su cire ransu na haka wannan magana da suke faɗa a banza suke faɗar ta umarni ne suka zo da shi ma kunna na'malu min su da haka mu ba ma wani mummunan aiki ƙarya suke yi kamar yadda an ji lahirar ma can ma za su yi ƙarya kafin Allah ya rufe bakin su ya rufe abin da ya rufe bakunan su ya ba wa ƙafafuwa da hannayen su dama su yi ta ba da shaida kafin wannan lokacin za su fara ƙarya wallahi rabbi la ma kunna mushrik yawma yub'athuhumullahu jami'an fa ya'lifuna lahu kama ya'lifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ranar da Allah zai tashe su su rika yi masa rantsuwa kamar da kuma suke muku wallahi rabbi la ma kunna mushrik wallahi mu ba ma shirka mu ba mu taba yin shirka ba to shine mala'iku su ce bala anan tana zuwa ne li nafi
ba sun ce ma kunna mushrikina ba, ba mu zama masu shirka ba, to wannan kore wanda suka yi bala din ita ma ta kore. Yace bala ba haka bane cewa ba ku shirka, ba haka bane. Inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun, mu ba gurin ku muke so mu ji ba bayanai ba. Allah da ya turo mu ya riga mana bayanin ku suwaye, saboda haka ya san abin da ku sanki kuna aikatawa. Zaka wannan bayanin naku duk ya zo a makali, ba za a ce bukatar sa ba, in kun je can kwa yi bayani. Da fata abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida, Law Shopping Complex, daura da nan da ba na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0800 600 3275. Ga nan ba a cikin harshen Turanci: 0806030 2275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.